zuwa tare da babban malami mu Sheikh Bala Muhammad Nasiru Yahaya. Kuma yadda aka saba akwai lambar waya da za mu buɗe idan mun yi sa cikin shirin insha Allah, domin ba ku damar ku kira ku yi tambaya kai tsaye. To sai dai bisa al'ada dama akwai tambayar da kuke turowa ta saƙo wadda za mu fara da kanta ne, amma dukkaninsu kafin hakan za mu sada ku da shi malam domin gabatar da muƙaddama kafin mu dawo kan tambayoyin naku. Da fatan za a kasance tare da mu a karɓar kallon.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا ذا الله سبحانه وتعالى ميكوام يكومي وندي ساكي على منا رايوة دنافية لكم ملوكة شي كم يبقى مداما مكسن شي دو من شي قبدا جدت وانا مسألو لندسك شايفي رايوة متدولية لكم اين في انتهى الديني. منا شكين وطن المحرم شيني وطن ايه al-safin shekarar musulunci, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul tawbah ke cewa inna iddata shuhuri inda Allahi fina ashara shaharin fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الله سبحانه وتعالى أتكلمنا الآية يكي سوى للساف وتنمي أوجن أن سوني وتنمي قوم شابيو وأن هكي كتبتي أتكلمه كنتي أن هكي كألو المحفوظ. قم الله سبحانه وتعالى أتكلمنا شيني الديني تبتتي sai ce kada ku zalunci kawunanku a cikinsu. Malaman tafsiri sun yi saɓani, wannan lamiri yana komawa ne zuwa ga su wannan watanni goma sha biyu ga baki ɗayansu na shekara, ko kuwa yana komawa zuwa ga huɗu wanda ana ce min ha arba'atul hurum, daga cikin watannin shekara goma sha biyu akwai huɗu masu alfarma. Wasu malamai suka ce ana nufin dukkan watannin shekara, ma'ana duk wannan tsawon watanni goma sha biyu. To ka yi ƙoƙari kada ka zalunci kanka ta hanyar aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta, ko dai laifin da zai zamo tsakaninka da mahaliccinka, ko laifin da zai zamo tsakaninka da halittun Allah. Kenan in mun ɗauki wannan ma'ana, ana nufin iya rayuwarka duk abin da ya amsa sunan zalunci ka yi ƙoƙari ka ga cewa ainihin ka kauce masa, kuma wannan wajibi ne, sai dai abin da bai kasance na kuskure ne yan adantaka. Wasu malamai suka ce a waɗannan hudun su aka kebance. Manzo alaihi salatu wassalam ya ambace su a hadisin Abu Bakar, yake cewa wato akwai watanni wanda suke masu alfarma, ko kuma yake cewa lokaci ya canza ya juya ya koma daidai yadda yake tun yadda Allah ya halicci samai da ƙasa. Wasu malamai suka ce ana ishara zuwa ga abin da Qurayshawa suka yi na canza lissafin watanni, saboda abin da suke na jinkirta alfarmar wani wata zuwa ga wani wata. Sun sani waɗannan watanni guda huɗu tun a jahiliya an haramta yaƙi ko duk wani abu na tashin hankali a ciki. To idan suna so su zalunci waɗansu, misali yanzu idan ana cikin al-Muharram, sai su ce to sun ɗauki alfarman al-Muharram sun jefa ta watan Safar, saboda haka sai su je su zalunci zalunciyarsu. Saboda haka kenan su lissafi yanzu a gunsu al-Muharram ya koma watan Safar, to nan ba su mu lissafi. To Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wannan shekara da ma'aiki alayhi salatu wassalam ya yi aikin haji, sai ya zamo lissafi ya zamo daidai irin yadda aka sani. Wato ainihin ashe al-Muharram shi ne, wato ainihin kowane wata shi ne ainihin a mahallinsa. To manzo alaihi salatu wassalam yake cewa akwai watanni wanda suke masu alfarma guda hudu. Uku a jere shine watan Dhulqa'da da Dhulhajj da kuma Al-Muharram. Za mu ga Dhulqa'da watan 11 ne, Dhulhajj watan 12, Al-Muharram watan 1. To in ka somo daga 11, 12 sai ka koma 1, ya sun zama a jere. Sai ce da kuma watan Rajab, watan Mudar wanda yake tsakanin Jumada Saniya da kuma wato ainihin Sha'ban. To wannan watanni wasu malamai suka ce lamirin yana komawa zuwa gare su, ma'ana kada ku kuskura ku zalunci kawunanku a cikin wannan watanni masu alfarma. Yanda Allah ya daranta su ya fifita su ya ba su matsayi a cikin sauran watanni, to kuma ku daranta su ku girmama su ku ba su matsayi ta yadda ba za ku saba ma Allah subhanahu wataala a cikin musamman abin da ya shafi zalunci. Nan da aka ce fala tadlimu fihinna anfusakum, duk wani abu wanda ya amsa sunan laifi ko barin abin da aka wajabta ko kuma aikata abin da aka hana sunan su zalunci. Wani idan aka yi maganar zalunci yana kaddara ko ka karbi kudin wani ko haƙƙin wani ka danne shi ka danne zalunci. Duk lokacin da mutum zai dunga sabon Allah to yana zalunta kansa, domin yana bujirar da kansa ne zuwa ga fushin Allah da kuma ainihin agobar Allah waliyazu billah. To wannan wata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ware shi da ainihin wani matsayi sama da sauran watanni. Matsayi na farko, manzo alaihi salatu wassalam ya ambaci wannan wata da sunan shahrul ma, dukkan watannin nan 12 watannin Allah ne. Allah subhanahu wataala shi ya samar da su saboda haka mallakar sa ne kuma kayan sa ne. To amma maiki alaihi salatu wassalam din ya ba wannan wata wani matsayi, sai ya ambace shi a matsayin shahrul ba. Ko a hadisi ko a Qur'ani akan ware wani abu da Allah ya halitta a ba shi wata sifa ta musamman a tsakanin sauran wato ainihin dangin irinsa. Misali Allah ya ambace Naqatu Salih ya ce Naqatu ba. Fadalahu Rasulullahi Naqatu Allahi wa Sughyaha, wato taguwar Allah. Duk wata taguwa, duk wata raƙuma mallakar Allah ce Allah shi ya halice ta, amma wannan na bata wani matsayi na musamman sai aka ambace ta Naqatu Allah. Kamar yadda Ka'aba aka ambace shi Baitullah, wato ainihin ɗakin Allah. Bal aka ambace ma masallaci cewa ɗakuna ne na Allah subhanahu wataala, don a nuna matsayinsu da darajarsu. To saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ambaci wata na Al-Muharram da cewa wato shahrullah ne, wata ne na Allah. To dukkan abin da za a jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wataala min baini sa'iri jinsihi, to wannan yana nuna matsayinsa da ainihin fikonsa. Matsayi na biyu, an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama wace sallah ce tafi daraja a wajen Allah in an cire sallar farilla, sannan wani azumi ne yafi matsayi a wajen Allah idan an cire azumin Ramadan. Manzo alaihi salatu wassalam kamar da yake cikin hadisin Muslim cewa mafificin azumi idan an cire azumin Ramadan to shine azumi a cikin wannan wata na Al-Muharram. Sannan mafifici ya sallah idan an cire sallar farilla to shine kiyamul layli, sallar da ake a cikin dare. Manzo alaihi salatu wassalam ya yi itlaqi cewa azumi a cikin wannan wata shine mafi matsayi, tare da cewa akwai kuma wanda ya zamo keɓance shi kuma wanda ya riga ya gabata, shine azumin Ashura wanda ya gabata domin ya wuce 13 ainihin ga wannan wata. Sannan akwai azumi da ya gabata shi mana tasuwa na 9 ga wata, wanda maiki alaihi salatu wassalam ya kudurci yinsa inda Allah ya kai ransa shekara da za ta zo. Allah bai gaddara nan maiki alaihi salam ya kai wannan shekara da ainihin ya kudurci inda Allah ya kai shi ya azumci 9 ga wata ya hada da 10 ga wata ba. To sai zama sunna wanda manzo alaihi salam ya soye Allah bai gaddara ba, to ita zama sunna wajenmu, wanda alhamdulillahi da dama yan uwa an azumci wannan 9 ga wata kuma an azumci 10 ga wata. Abin da nake so na ce a wannan gaba, wannan wata har yanzu yana nan domin yanzu yau muna 13 ga wata. In so samu ne mu yi kokari azumunmukan mu na nafila su fi sauran azumunmuka da muke a wa'ansu watanni ko muka yi wasu watanni. Kasancewa an nuna shi ne mafificin azumi idan an cire watan Ramadan. duda maiki alayhi salatu wassalam yana yawaita azumi a cikin watan wato ainihin Sha'ban wanda shi sai Ramadan amma kuma manzo alayhi salam sai ya ambata cewa azumin nafila a cikin wannan wata shine mafi fici saboda sauran azumuka to mu yi kokari abinda ya rage mana akalla koda iya azumin litinin da alhamis ne litinin da alhamis na tabbatar idan aka ce tun daga watan ya tsaya mutum bai yi wato ainihin fashin azumin litinin da alhamis ba kuma ya zama ya azumci wanda tasuwa an yi ta ranar Laraba Ashura ta zama alhamis to akalla ya samu azumi tara in kuma da zai dore ya cika daya kaga ya samu goma to kuma manzo Allah yana cewa as-sulthu wa thuluthu kafir kashi daya akan uku abu ne mai yawa duk lokacin da aka ce kai kashi daya akan uku to kai wani abu muhimmi a rayuwa ma'ana in so samu ne kai kokari in ma baka azumci rabin watan ko kwana 20 ba kaga cewa ka samu kashi daya aidin a cikin uku saboda daraja wanda bayanin ta riga ya gabata to abin da nake so na faɗa in uwa nan shine duk wani wuri mai alfarma ko duk wani lokaci mai alfarma malamai suna nuna cewa ana sa ran yadda ibada take da tafsiri da tagomashi da matsayi a irin wannan wurare misali Makka da Madina mun sani cewa sallah a harbin Makka tafi bi sallah a duk wani wuri wanda hadisi ya ambaci cewa sallah daya daidai take da sallah 100 a wani wuri wanda ba nan ba kamar yadda sallar farilla a masallacin Baki alayhi salatu wassalam daidai take da sallah 1000 in ba anan bane ba kamar yadda sallar Baitul Maqdis take da daidai da sallah 500 in an cire wato wasu wurare wanda ainihin ba nan ba to malamai suna hasashin cewa duk wani wuri wanda aka kebance da wata daraja ko kuma wani lokaci wanda aka ambata aka keba shi da wata daraja to ana sa ran yadda ibada take da tagomashi da matsayi a wannan wuri ko wannan lokaci to haka nan addu'o'i suna da tafsiri suna da matsayi a wannan lokaci yan uwa mai hankali ba sai an fadi halin da kasan mu take ciki ba musamman abin da ya shafi harkar nan ta tsaro wanda duk mai hankali wanda ya san ciwon kansa da wannan abin zai kwanta da wannan abin zai tashi yanda abubuwa na kaito abubuwa na alhini da wasu shekaru can labarin su muke ji na kasashe amma yanzu ga wannan abubuwa sun zama kata-kata sun zama ruwan dare a kasan mu ran dan adam ba bakin komai ke wannan kasar tamu ba abin takeici yanzu ina jin jiyan nan ko shekaran jiya matasa ne wanda ba su wuce shekara 18 ba kawai musu akan wanke takalmi ɗayan ya ɗauko ka daba ma ɗayan kuma shi kenan ya mutu a yanzu da rayu saboda haka kashe rai ya zama kaman wani abu ma wanda ya ma zama jiki to abinda nake so in ce mai amfani da wannan lokaci mai alfarma wannan wata mai daraja wanda bai kada sanar fadi darajarsa mujajir shi a wajen yi wa kasar mu addu'a Allah sami'ud du'a'i ne Allah mujibul mudhar ne Allah mai amsa addu'a ne Allah mai karba mu matsatsi ne wanda yake cikin takura na'am mun sani cewa mu masu laifuka ne kaca-kaca mu masu zulubai ne to amma karimcin Allah ya fi karfin ya ki amsa addu'an mu saboda laifukan mu domin Allah karimi ne Allah baya mu'amalantar mu da ayyukan mu Allah yana mu'amalantar mu ne da rahmarsa da jin kansa da kuma ainihin karimcin sa shi yasa da Allah ce amman yujibul mudhar idza da'ahu wa yake amsawa matsatsi a lokacin da ya kiraye shi ba wanda zai wannan sai Allah wa yakshifu su kuma yayi mummunan da ainihin ake ciki malamai suka ce al-mudhar anan ba ma sai musulmi ba koda wanda baya musulunci ne ya shiga halin kakanika yi ya san ba tudun dafawa sai Allah subhanahu wata'ala ya roki Allah ta'ala ya fitar da shi daga wannan mummunan hali balanta na kuma musulmin da dama yana da wata daraja ta musamman a wajen Allah saboda ka yan uwa mu yi kokari abinda ya rage man na sauran kwanakin nan na wannan wata mai alfarma mujajirce da addu'o'i Allah subhanahu wata'ala ya fitar da mu daga wannan mummunan hali a da zaka ga cewa idan mutum ya dawo gidansa dardardin mutum da tararrajin sa lokacin da yake waje ne amma in yazo gida yana ga hankalin sa ya kwanta shi yasa Larabawa suka ambaci gida as-sakan ma'ana wurin nutsuwa to a yanzu rayuwar da muke wallahi a gidanka ba baka da tabbas komai na iya faruwa na ba daidai ba kanka sai rayuwa ta zama haka wannan rayuwa ta gurbata kuma ta dagule baka da tabbaci a gidanka baka da tabbaci a tafiyarka ko dawowarka ko wajen aiki ko kasuwarka sai ka kafa ta lafiya to wani irin dadi ne dan adam zai kuma ji saboda kai na ba mu shawara musamman lokuta wanda ainihin malamai suka ambata wanda Allah yake yawan karba addu'o'i daga ciki akwai addu'ar mai azumi kamar da muka ambaci matsayin azumi a wannan wata to duk lokacin da muka samu muka dauki azumi mai azumi yana da hali biyu lokacin da yake dauki da azumi da kuma lokacin da yazo shan ruwa to duka wannan lokuta ne da ake salan Allah subhanahu wataala yana karba addu'o'i mu daga hannu mu maraice ma Allah mu nemi tausayawarsa da ainihin rahamarsa da kuma wato ainihin azabinsa ya fitar da ƙasarmu daga cikin halin da take ciki mara daɗi ni na tabbatar da shi abubuwa da suka faru a yan tsakanin nan zai sa kowa shiga taitayinsa duka yanzu ba na ji cewa an yi cikakken wata ɗaya lokacin da ƴan ta'adda suka tare ɗaya daga cikin manya-manyan jami'an tsaron ƙasar nan wanda yake mai ritaya matsayi da ake so a kai to in ma bai cike shi ba mataki ɗaya rage masa amma a ce wannan bawan Allah ƴan ta'adda su kama shi kuma ya zama a hannunsu ya mutu kuma ya zuwa yanzu ba wata magana ko wani motsi mai ƙarfafa gwiwa in ya zama wanda ya kai wannan matsayin bai tsallake wannan yanayin ba ni ko kai ko mu wanda muke ƙananan alhaki farar hula menene makomar mu kaza kenan bamu da wani abu da ya rage mana sai dai addu'a nayi imani Allah bai karba addu'a ne babu wani abin da ya kai matsayin wato Allah ya kasa kawar da shi ko ya kawar da shi wannan ta'addanci babu shi a da kuma ya samu kuma sai yin ta'addancin nan bayan Allah ne zukatansu hannun Allah suke ɗayan biyu ko dai Allah ya saka tausayi da jin kai da zuzzurfan wato ainihin tunani da sanin ya kamata su ga abin da suke ba daidai ba ne su shawarci da kansu ya zama sun daina ko kuma Allah ya tausaya mana ya ba mu nagartaccen shugabancin da yake jin mas'uliyya kansa yake jin zai tsaya gaba ga Allah to wannan kuma su zasu dauki mataki na ba sani ba sabo wanda abubuwa za su dawo kamar yadda ake bukatar su saboda haka ƴan uwa wannan lokuta ko dai lokacin da sulhun dare ya zo na ƙarshe wanda Maiki Alayhis salam ya faɗa cewa Allah da kansa yake yi kuwa wa zai kiraye ni na amsa masa wa zai roƙe ni na bashi wa zai roƙi gafarata na gafarta masa Allah da kansa yake yi kuwa to mu yi kokari mu ga cewa muna karanta mace irin wannan lokaci mu tashi mai abin da ya sauka na salloli raka biyu ne hudu ne abin da zamu iya ya zama mun cike mafi yawan lokacin da marerecewa da addu'a ya Allah ka ni'imta wannan kasa tamu da nagartaccen shugabanci na gaskiya shugabanci na adalci shugabanci na sanin ya kamata shugabannin da suke jin tsoron cewa gaba ga Allah gobe alkiyama mun jajirce da roƙon Allah ya ni'imta mu da irin wannan shugabanci wallahi idan zan dage na yi ka dage ka yi mu dage mu yi su dage su yi mu yi tai na yi imani Allah zai tausaya mana kuma Allah zai ji kanmu ya canza wannan tafiyar gurbatacciya ya zuwa sahihiyar tafiya wanda kowa zai yi bacci da idanuwansa biyu saboda haka bayan kiran sallah kafin iqama shi ma lokaci ne wanda manzo Alayhi salam ya ce ba a mayar da addu'a matafiyi muna yawan tafiye-tafiye tafiya ta aiki tafiya ta ziyara tafiya ta kasuwanci shi ma an ce du'a'ul musafir mustajaba addu'ar matafi ita ma ana salan Allah zai karba to nan ma'arin tafiyar nan mu riƙa yin addu'o'i Allah ka kalli wannan ƙasa tamu Allah ka yaye mana wannan hali wannan ta'addanci yadda babu shi a da to Allah kawo ƙarshen sa mu samu natsuwa Allah ka azurta mu da shugabanni masu tausayi masu adalci masu jin kai masu rahama a cikin zukata Allah ka azurta mu da nagartaccen shugabanci kada ka hararo wani mutum ko wata jami'a kai dai abinda kake roƙon Allah nagartaccen shugaba abinda kake roƙon Allah sahihin shugabanci Allah shi ya san nagartaccen shi ya san sahihin kuma shine zai karkatar da zukata zuwa ga wannan kowa ne ya zama ainihin kusan mafi yawa su wani idaci kuma Allah ya kawo yana ta hannunsa saboda kuma na roƙon Allah ya bamu lafiya da zama lafiya Allah ya kubuto bayinsa da suke hannun wannan ƴan ta'adda mazansu da matansu Allah ya yi musu bakin ciki da damuwa da wulakanci da azabtawa da suke fuskanta Allah ya dawo da su zuwa ga yanansa cikin aminci mu kuma Allah shiga zakalimu da wa'annan azzalimai Allah ya kiyaye mu mu da ƴan uwan mu aminan mu masoyan mu makotan mu dukkan wato ainihin wanda muke da jibi da shi a musulunci ya Allah ka shiga zakalimu kai dukkan bayinka Allah ka shiga zakalimu su da azzalumai domin koda mutum wato ainihin baya musulunci musulunci bai da ainihin a cutar da shi a zabunce shi ba muna roƙon Allah ya shiga zakalimu da wa'annan azzalumai Allah ya sa ka tanga ƙarfi zakalimu da su Allah ya kiyaye mu daga sharrin su Allah ya ni'imta wannan ƙasa tamu da nagartaccen shugabanci wanda kowa zai samu walwala da kwanciyar hankali duk abin da ya tsanani Allah kai ne maganin sa Allah ka magance mana kowace irin damuwa
amin ya hayya ya qayyum ba sauraro kada a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye a nan tashar rediyo Jigawa tare da babban malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya kamar yadda muka sanar da ku idan an jima kadan insha Allah za mu bude layi da mu ba ku damar yin kira kai tsaye a lambar waya 0912737869 to sai dai kafin sannan za a iya ci gaba da turo tambayoyin a rubuce a wannan lambar waya 0907017597 kafin lokacin za mu karanto su daga cikin tambayoyin da kuka riga kuka turo inda za mu tashi akan tambayar da ta fito daga wajen Malam Habibu Musa Saban Gari da fara da cewa ina yi wa malam fatan alkhairi kuma bakar mukalla mutum ne yana cikin cin abinci sai ya ji za a shiga sallah da haka sai ya tashi ba tare da ya kuskure bakinsa ba ya je ya shiga sallah shin akwai matsala a wannan sallah ko ko babu damuwa
sallar sabata da wata matsala abinda malamai suke cewa kurkure baki ko ma aswaki ma kansa mutum ya sa yatsa ko ya sa aswaki ya wanke bakinsa kafin tafiya sallah mustahabi ne babu wani daga cikin malamai da ya ambaci wannan abu sai wajibi ya sani na sannan wato a hamma malamai suna cewa da mutum zai zama ya dan ci wani abinci wani abu ya makale masa kila a hakori mun san cewa ita sallah wato ba a ci ba a sha a cikin ta daga cikin abin da yake bata sallah akwai al-akli wa shurbu mutum yana sallah ya ci wani abu ko yana cikin sallah ya zama yana cikin ya sha wani abu to da mutum kamar yadda ya faɗa din nan ya tashi dan abin da yake cikin bakin sa yayin kokari ya haɗe shi inda ruwa dan kurkure bakin sa misali ko da bai sa suwaki ba to yana cikin sallan nan ila wani abu ya dan makale masa hakori yanzu haɗe ya wuce da wannan abin ya wuce ba ko garin sa to ba shi da matsala ba za a lissafa shi a cikin wanda ya ce ko ya sha a yi suna cikin sallar sa ba sallar sa tana nan sallar sa ba ga balima ba a ji
insha Allah sai kuma tambayar da ta fito daga wajen Malam Muhammad Hamza bakin kasuwa Gamawa jihar Bauchi yake cewa akan bakalla ina so a taimaka a yi ƙarin bayani da kuma faɗakarwa akan bayanin da na taɓa ji wani malami yana yi a wata kafa ta social media cewa babu wani hadisi da ya taɓa yin magana akan yawan zakka'o'in sallah da ake yi domin gudun gurɓata tunanin mutanenmu
to mu matsalan mu duk wanda zai kama loudspeaker ko a masallaci ko a majalisi ko a wata munasaba ya yi wata magana kan addini sunansa malami to wannan shi yasa shi wannan bawan Allah ke cewa wani malami wato da ya sani da ya ce wani dan tasini ko dan galagato da wannan shine kalmar da ta dace da shi mai irin wannan furuci mun sani cewa ba wai tun yanzu ba an jarrabi duniya da wanda suke ainihin hawarish wanda suke inkarin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda suke ganin wato za su iya addini ko za a iya addini da qur'ani ba tare da sunna ba wannan babban kuskure ne duk wanda ya karanta tarihin musulunci ya san ba abin da zai yi bane kuma ni a sani na wato duk wasu kungiyoyi da suka gididdaba wato suka zama guntu-guntu baka da wanda suka zama guntu-guntu irin su qur'aniyun wanda suke cewa za su yake da hadisi ba su suka fi kowa zamowa wato ainihin kashi-kashi yanzu sallah zaga duk ittifaqi musulmin duniya ko dan wata kungiya ko dan wata dariqa in dai wato ainihin ba daga cikin kalagato ba babu wanda yake shakkun cewa da az-zuhur da al-asr da isharaka hulce komai dariqar sa komai kungiyar sa babu a cikin su wanda yake shakka cewa magriba raka'a uku ce asuba biyu juma'a biyu ba wani gari da zaka je a kasan musulmi in dai ba wa'incin da na faɗa masu addinin kalagato ayi azhar biyu da kai ko a ce wai ayi lasar biyu ko magriba biyu ko isha'i biyu ko abin da ya kama da haka az-zuhur din dai kudu za a yi la'asar magriba abuwan da la'aka bai isha'i magriba kuma ya nufin guda uku to wani ittifaki ne na dukkan musulmi kuma abin da ya kamata shi mai tambaya sani hadisan ma'aiki alayhi salatu wassalam malamai sun kasa su kashi uku akwai hadisi ta gariri akwai hadisi wanda yake kauli sannan akwai hadisi wanda yake amali duk wannan sunan sa sunna ko dai manzo alayhi salatu wassalam ayi wani abu a gaban sa da sunan addini bai hana ba to wannan abun sunan sa tarbiya wajen Allah manzo Allah ba zai taba yi ma wani kara yayi wani abu da sunan addini ba daidai ba kike da salamu da baki shirin manzo Allah baya wannan to me shirin sa ya nuna haka abu yake a wajen Allah ko kuma yake alayhi salatu wassalamu wani aiki wanda ba hususiyar sa ba to wannan abin sunan sa yafin shari'a ko kuma ya furta shi da bakin sa yafi yafin ayi kaza to wannan sunan sa hadisi kuma sunan sa sunna ta baki sallallahu alaihi wasallam dukan sahabban nan gabaki dayan su wanda suka rayu da baki sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da suka biyo bayan su da malamajiran su ba taba samun sabani akan adadin rakoyin sallah wajen su ba babu wannan zaka samu idan ka bibi hadisai zaka ga musu cewa eh akwai hadisi da suka nuna lalle adadin rakoyin sallah misali akwai hadisi na Aisha Allah ya gara bata yadda wanda hadisi ne na Bukhari da Muslim da Aisha tana cewa an farlanta sallah raka'a biyu a halin zaman gida da kuma halin tafiya to shikenan sai aka bar wannan raka'a biyu a matsayin tafiya sai aka yi ƙari a cikin sallah ta zaman gida wannan hadisi ne na Bukhari da Muslim da Aisha ta rawaito tace furidatu salatu rak'ataini rak'ataini wa qirrat salatu safari wa zid fi hadari an farlanta sallah asali duk baki daya raka'a biyu ce to saboda haka amma sai aka bata a matsayin biyu in ka cire magriba a halin tafiya amma a halin gida sai ya zama an yi kari akan salloli guda uku to akwai hadisin Imam al-Bihaqi wanda shi ma hadisin na Aisha ne ga inda yayi hadisi yake cewa take cewa inna awwala ma furidat raka'ataini asalin sallah raka'a biyu aka ainihin farlanta ta falamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-madina amma yayin da ma'aikaci Allah ya salama ya zo Madina wafa Allah ya samu nutsuwa zada raka'ataini Allah sai ya kara raka'a biyu akan wancan lissafin halin tafiya amma sai ta ce ghayral maghrib banda sallar maghriba li'annaha witrun domin ita mara ce ma'ana ita uku ce aka kara daya wa salatul ghada kuma ba a yi kari akan sallar asuba ba li tuli qira'atiha saboda tsawon karatunta qalat sai take cewa wa kana idza safara salla salatahu al-ula amma manzo alayhi salam in yi tafiya sai sallar sa irin ta farko ma'ana raka'a biyu inda ban da magriba wani hadisi ne yake nuna mana ya fito mana qarara cewa ashe ga yanda adadin rakoin sallah yake abu na biyu dukkan mutumin da ya bibiyi hadisai da suke magana akan salatu sahu wato sallah da aka samu rafkanwa in dai ba da diki bane balidi to zai fahimci ida adadin rakoyin sallah misali akwai hadisin zuri ya bibi hadisi ne na Bukhari da Muslim wanda biredi ne yake cewa hadisin Abu Huraira cewa manzo alaihi salatu wassalam akwai lokacin da yayi raka'a biyu ihda salati lashi dai daga cikin sallolin yammaci to amma akwai hadisin da ya fayyace cewa sallar asr ce manzo alaihi salam yayi raka'a biyu da raka'a biyu na sai sallabe kasancewar sahabbai sun tarbiyyantu sun san sallar nan kullu ce ba taba gani manzo alaihi salam ya yi ko uku balla tana biyu sai zuliya dai ne ce shin an rage sallah ne ya ma'aiki ko ko an kara a wata riwaya cewa ya ma'aikin Allah mantuwa kai ko kuma a'a an rage sallah ne sai manzo Allah ce ko dai bai faru ba ma'ana itikadin manzo alaihi salam shi sallah raka hudu kuma ya san Allah bai rage adadin sallar asar ba sai bure dai ne ce a'a dai yadda gaskin din da ya faru ma'ana ko dai Allah ya rage adadin sallar rak'o'in da asar sun zama biyu ko kuma ya baki Allah wato kai ne ya zama a cikin kamanta to sai manzo Allah ya tambayi sahabbai ya ce a haqqun ma yaqulu bure dai ne shi yanzu abin da shi khirbaq sunan bure dai ne kenan abin da yake fada dai gaskiya ne suka ce gaskiya ne hadisin yace sai manzo Allah ya tashi yace ko raka'a biyu yayi tahiyya ya sallame sannan sai yayi sujudu sahwi kaga wannan hadisin karara yazo ya nuna mana ga yadda ainihin yadda sallah aka take haka nan akwai hadisin ashabu sunan cewa maliki alaihi salam akwai lokacin da yayi raka'a biyu bai zauna ba zaman tahiyya alaihi salam sai ya manta Allah yakan mantar da manzo alaihi salam irin wannan abubuwa dan a shar'anta mana mu ma in ya faru ya zamu maiki alaihi salam sai ya miƙe bai zauna ba shikenan sai aka yi mai tasbihi aka yi mai tasbihi manzo Allah sai bai dawo ba dole sai kowa ya miƙe da ya tuko raka'a biyun mai riwaya yake cewa da ya tafiya sai muka sa ran zamu ji ya sallame alaihi salam sai bai sallame ba saboda haka sai ya tafi ya sujudu sahwi sannan sai ya sallame kun ga wannan hadisi shi na fito karara ya nuna mana wannan to ka kaddara ko duk ba wannan ma hadisin ba da tana akwai su duk wanda bibiya zai ga abin akwai hadisi Ibn Abbas da yake nuna cewa manzo Allah idan zai salla zuhur yana tsawaita raka'o'i biyun farko ta yadda raka'a farko ma mai so ya je baki zai je baki ya biya bukatar sai zai Allah ya samu raka'a farko sannan idan ya zo raka'o'i biyu na ƙarshe su kuma sai ya karanta sai wanda a iya karanta aya 15 da wannan hadisi ma Usman da mai suka ce a shi a iya ƙara wata sura a raka'o'i biyun ƙarshe na azhar dan da yace ayi tsayi wanda za a karanta aya 15 ayi fatiha aya 7 ce kenan bayan fatiha a iya ƙara wata sura mai raka'a 7 ko mai aya 7 ko mai aya 5 ko abin da ya kama da haka kai da wannan hadisin ma malamai suka ce to wannan hadisin ma shi ya nuna raka'ar da ake karanta fatiha kadai da mai sallah zai dora sura ba kabari ba baji to saboda haka kenan hadisi suna nan tare wanda suka nuna adadin raka'o'i to kamar yanda na ambata nace ita sunna akwai wata take fi'iliya tunda maiki alaihi salam ya zo madina ya soma jagoranta sallah bai taba yin azhar ko la'asar ko isha'i kasa da raka'a hudu ba bai taba yin magriba kasa da raka'a uku ba sannan bai taba yin asuba kasa da raka'a biyu ba sannan bai taba yi sama da haka ba wannan ya zama me ya zama hadisi wato ainihin fi'ili a aikace shi yasa yin na fada duk malaman musulunci in ka cire yan kala gata ko yan tsi ne to su kuma daga cikin musibar da ta same su saboda sun wadi da hadisi yanzu aka cewa kansu bai hadu ba wasu sallah biyu kawai suke da maci da safiya kuma a sallolin wasu su yi raka'a biyu wasu su yi hurhudu wasu ma ba ma sallah za su ce ai sallah shi ne addu'a kawai shi kenan yanzu zauna su daga hannu su yi addu'a shi kenan sun yi sallah kuma a samu sabani akwai masu yin ruku'u akwai wanda ma ba zalle a yi ruku'u ba akwai wanda su idan sun kai goshi su yi da guda ɗaya ake yi yawwa wasu su zuda biyu haka same su sun bambanta adadi mai yawan gaske sakamakon sun yi wazi da sunna wallahi da wahala ka samu yan kala kato yan tafsiri wato zaka idan wahala ka sami firqa uku hudu ma'ana bangarori wanda suke daidai to da juna ta fuskar sallah kadai kafin azu azumi kafin azu zakka yanzu daga cikin shirmen su akwai wanda wai su zakka duk abinda ka sace kafin da zakka ko gida mai gishiri ka saya ai ne sai ka kirga goma ka ba da daya to ka tambaye shi a cikin Qur'ani na wannan ga ba gaskiya to daga barin gaskiya dai sai bata saboda ka wannan ku dai na bata makan ku lokaci kuna kiran su malamai ku ce wasu masu wani addini wanda ba da musulunci ba muna musu Allah kuma Allah shirye da su
amina hayya tayyo sai tambayar da ta fito daga wajen malama Maryam Abdullahi Ajibi take cewa a karin kallawa mutune yake azumi zai iya saka magani na cin ido ko kunne domin akan ji dacin sa a makogoro
duk fatawar da na karanta ta malamai sun ce babu laifi mutum ya diga wani abu a idansa lokacin da ya zamo yana azumi ko na farilla ko na nafila ko da zai ji wani makakinsa to kawai dai bai wuce ya kake tofar ba domin wannan ba sunansa al-aklu ba ba sunansa ashurbu ba bai zamo shi ba kuma ainihin bai zamo sha ba saboda haka babu laifi idan ba mutum ba shi da lafiya yana da matsala a kunne aka diga masa magani kila ya dan ji wani dan makakinsa ko aka diga masa eye drops ya ji makakinsa a makogaro wannan ba zai karya masa ainihin wasu ba.
Masha Allah. To har ka raro ka bai da baka sanar yanzu haka duba da yanayin lokaci za mu ba ku damar kira domin yin tambaya. Lambar dai ita ce 0127037869. Da fatan za a riƙa rage sautin rediyon da ake saurara. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Barka da warhaka.
Barka dai da muke magana. To layin ka ya katse sai dai kai hakuri kila kafin lokaci ya ci muna in Allah ya sa ka dace ka saki kira. 0127037869. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa ake kan layi?
Wannan
wani abu bakar kafin tambayar ka kaɗan rage da yadda suke saurara. Yawwa muna jin ka.
Na kuma ina godiya bayanan da malami mana na ba ta ni ma wannan hadisi ke wannan mutumin na gama yake tambaya ke sai na ji
gaskiya ne
Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya jagora
amin ya shiya
Allah mai miki da sama na mai miki da malam ki Allah
amin mun gode malam Abubakar mun gode bare ba tambaya ke da sai dai fata rake ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa yake kallaye?
Kana magana da yau mai jaki kan bota.
To mallai yau akwai tambaya ko?
Allah ya shiri mana Allah ya saka mu kwafi da wannan.
Amin ya shiri amin.
Allah ya bari
mu da. Amin. Allah ya sa. Mun gode kware mallai yau sai wani lokaci insha Allah. Amin amin. To muna fata mutane za su dinga haɗawa da tambaya domin amfanin al'umma insha Allah. Assalamu alaikum. Barka da wannan lokaci da muke magana.
Masha Allah, sunana yawa ne yaran da kaje daga nan
tushe. To mallai yawa, akwai tambaya?
Eh, akwai tambaya.
To mallai yana jin ka.
Ah, ina yi wa mallam fatan alheri kuma ubangiji Allah ya nade.
Eh,
tambaya ko kuma karin hasken da nake nema malam yayi mana gaba daya. Malam zaka ga majority yanzu musamman rage ruwan nan. Da yake dan fama da shi a wasu wuraren. Wallahi malam ka tsirin batutuwa dai da haka yake fitowa daga bakin mutane. Akwai kuskure matuƙa. Ina nake son malam yayi dan hankali. Mutane suka shiga ramarin ubangiji kai ne irin wai halayyar dan adam ne ta sa muka cikin ma irin wannan abubuwa dai da sauran su da waye da waye dai sai kuma ina ganin ba ya shiga irin wannan hurumin da abin da Allah ya kadar da zai faru kawai shi ne zai faru amma dai ban san mai malam zai shi da kai a kai ga ubangiji Allah ya saka da shi Allah ne dai
amin malam ya ubangiji mun gode malam yawo a
yi ta. To dan uwa malam yawo duk wani jarabawa da Allah zai yi wa dan adam malamai sun ce ba zai fita daga ɗayan biyu ba. Ko dai jaza'an ko kuma ibtila'ar. Allah ya ambaci wato cewa yakan yi wa mutane akuba saboda laifukan su. Ba aya ɗaya ba, ba aya biyu ba. Allah ya ce zaharul fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aidin nasi ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله yake cewa barna ta bayyana cikin ruwa da kan tudu saboda ainihin abinda mutane suka jangwalo wa kawunan su ma'ana musibu suna faruwa a cikin ruwa da kuma akan tudu mun sani ruwa yana da abin da ke amfana da shi ko dai jirgin ruwa a tafi fatauci ko abubuwan da suke ainihin cikin ruwan wanda za a yi farautar su a zo a sayar da su ko abu mai kama da ko a yi ban ruwa to Allah yana iya sanya musibu a cikin ruwan ko dai a kasa samun abin da ake so ko a dinga samun hatsarurruka haka nan akan tudu daga cikin musibu akwai fari akwai fari da kwari da suke cinye amfanin gona da abubuwa da suke kama da wannan da mala'o'i na cututtuka kala-kala wani abin da ke faruwa kan tudu kenan Allah yake cewa bai ma kasabat aidin nasu saboda abin da hannayen mutane suka jangwalo suka aikata liyuziqahum ba'dha allazi amilu Allah yayi wannan don ya dandana wa mutane wani sashin abin da suka aikata ma'ana jan kunne ne la'allahum yarji'un domin su sadu da su koma zuwa ga Allah a wani hadisin a wata ayar Allah yake cewa wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum duk wata musiba da ta faru akan ku to saboda abinda hannayenku suka tsorata ne wai afu an kafir kuma ta da cewa Allah yana yafi da yawa kila mun yi laifi dubu to amma Allah sai ya kama mu da daya sauran kuma ba a kama mu da su ba a wata ayar wa law akhadallahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba da Allah yana kama mutane da laifukan da suka yi to koda wani dan kwaro ko wata daba Allah ba zai bari a bayan kasa sai ya share mu gabaki daya me wannan ayoyi suka nuna cewa insha Allah kan jarrabi bayi da musiba sakamakon sabon Allah kuma akwai hadisi wanda ya inganta hadisin nan an ambata wato sabubuka kala-kala da kuma irin sakamako gaba da take da munasaba da wannan hadisi yake cewa mutane ba za su rika hana zakka ba wato sai an jarrabe su da ainihin karancin ruwan sama kila wani ya ce to aini talaka ne ban samu abin da ma zan yi zakkar ba balla tana ce na hana to ai Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron musibar da ba za ta keɓace wanda suka yi zalunci ba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗin narko da Allah zai wa bayi idan suna sabo annabi musulma Allah ya kara mata da fitsi nuhu laku wa fina salihun a halakar da mu ya mai cin Allah kuma akwai mutane ne kirki a cikin mu sai yace na'am idza ka sal khamas yace idan bar gurbi suka yawa haka tana faruwa akwai mutanen kirki salihai ɗaiɗai ku to amma kuma zunubin wasu sai ya daza musu shiga wata matsala ta duniya a lahira babu laifin wanda zai shafi wani to amma a duniya laifin mai laifi in ya jangulo fushin Allah zai yi taba wanda ainihin shi ma bai aikata ba ai shi yasa ake cewa kullun hukuma ta kame hannayen masu barna kada su jawo abin da zai hada ma wanda ainihin wanda bai wannan laifi ba saboda kai yake dan uwa mallan yawo wannan hadisi da karanta yana nuna cewa daga cikin dalilan da suke iya hana samun ruwan sama akwai kimma da zakka kai yanzu kila inda za a ce ka lissafa masu kuɗi da ka sani a yanzu da za ka lissafa masu kuɗi da yawa to a cikin su nawa ne ka san suna fitar da zakka irin yanda musulunci ya tanada kuma su ba wanda Allah ya ce ba kila in ka san mutum 100 da wala ka lissafa mutum 5 wasu ma in suka fitar da zakkar a banki kawai suke barinta tana nan kuɗin riba yana shiga in wanda daga cikin ƴan uwa ya kawo koke zai aurar da ɗan sababu abin da za a yi mata kaya a cikin wannan zakar zai dan tsakuro ya bayar in an zo neman taimakon gina makaranta ko masallaci a wannan zakar zai dan tsakuro ya bayar wannan duk ba sunan zakka ba saboda haka sai wanda ya ga dama ya baiwa ni na tabbatar akwai manya-manyan masu kuɗin da kai kasan su da za su fitar da zakka ta tsakani da Allah su bayar kuma ga wanda Allah ya ce a yi shekara goma ana wanda sai ka nemi talaka wannan yankin karasa saboda samun nasu ya kai haka amma gum ba za ka ji sun fitar ba to kaga kenan ashe wani hadisi ya nuna akwai laifukan da idan an yi suna hana ainihin ruwan sama gaba ta biyu akwai lokacin da Allah zai jarrabi bayi da musiba ba wai wani laifi suka yi ba to amma Allah yana so kuma ya tsabtace su ya daga darajar su kuma ya gwada imanin su kana bin Allah kana da'a ga Allah Allah sai ya jarrabe ka da wani abu da bai so sa maka a ga cewa zaka saki layi ka ce ni yanzu duk kirkin da nake wa Allah duk nagarta ta yanzu Allah zai jarrabe ni da kaza zaka fada ka kuma zaka fada ba shi yasa Allah bai ambaci bayi na kware sai ce alladina idza asabatuhum musibatun قالوا انا لله وانا اليه راجعون bayan Allah nagartattu su ne wani idan wata musiba ta faru gare su sai a damu mumman naka Allah ne ko zuwa gare shi zamu koma mana duk nagartaka da zai yi da rabaka da wani abu na bacin rai domin ainihin a gode imanin ka saboda ka dan uwa madan yau wanda suka faɗi cewa karancin ruwa ko fari zunubai da sabo yana sabo bashi ba kuskure suke ba ayoyi sun nuna wannan kuma hadisi sun nuna wannan أتم على بابيكم مجارة
أمي يا خي يا ربي السلام عليكم
وعليكم السلام
وعليك مجارة
أنا كرا مجارة دامي راجي مساجي تقاما
الله دي رابي أكوية تمنى أكوش
أكوية تمنى
تمنى لأي راجي الحال أولا
مالا إلا تمنى لأي أكل حسدا
حسدا
أكوية تمنى لأي أبو بنا لأي كتالا وني كتالا واني يا إما كتالا ثم da mutane masu zama a cikin bishiya abinda ba na zuba ce wani ya yi kaza wani ya yi kaza da suna so su ce matsayin wannan mutane
hasada kenan
to ai Allah ya ka tsamalin ai rabi wannan ba shine hasada ba wannan na farko dai zai zama kazafi ma'ana a jingina wa mutum abinda bai ba dika masa sunan sa kazafi sunan sa yarfe kuma sannan sunan sa cin naman mutane a dinga fadan abubuwan da insa nan ba za a fada ba hasada shine burin gushewar ni'imar Allah daga barin bawa Allah ya mutun ni'ima ko dai ta ilimi ni'ima ta kudi ni'ima ta karbuwa a wajen mutane ni'ima ta kaza to sai wani abin ya tsone masa ido dinga jin haushi malamai suka ce masu hasadan nan kala biyu ne akwai wanda burin sa ni'imar da Allah ya wani Allah ya kwace shi ya bashi to akwai kuma mafi muni shine a fasa kowa ya rasa shi Allah ya kwace ni'imar wani ko da shi bai samu bai zama sun tashi bai daya to wannan shine ake kira ainihin wato hasada ayi burin gushewar ni'imar da Allah ya ba kuma haramtaccen aiki ne bal wasu malamai ma suka ce shine laifin farko da aka saba ma Allah domin ai hasadar annabi Adam da Iblis yayi shine sa ainihin ya girma kai ke mai sujuda amma yake tsaya za a yi ne mai sujuda an halice shi da tabo ya halice ne da wuta kaga hasada ce masa to wannan dan uwa shine ainihin hasada ba ainihin ce ce ku ce na majalisi ko wurin zama ba
assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
mai magana Suleiman Aliyu kashin madaki a jihar Bauchi ina yawan barka da shigowa sabon shekara
insha Allah
na so mai da kamfanin dan uwa na musulmai ayya wa addu'a wa kasha kasan tana neman addu'a Allah ya da malam gida lafiya mai magana Suleiman Aliyu kashin madaki a jihar Bauchi assalamu alaikum
Malam Suleiman ina jin baka kama mu da
Allah Malam Suleiman ina ga maka raka shigo wannan ma shine mukaddimar da muka yi muka faɗi cewa muna cikin wata mai alfarma mai daraja mu jajirce da addu'o'i Allah ya yi mana halin da muke cikin mara daɗi kuma ya ni'imta mu da nagartaccen shugabanci wani shine abin da muka yi dogon magana a
gaskiya ne assalamu alaikum
wa alaikum salam
wa yake magana
ka magana ga Jafar Ahmad maka mambura
to wala Jafar muna jin ka
yawa to kamar da abubuwan da yake wakala kamar na fara wannan da yake magana yake cewa yake to muna iga kamar ana iga kamar yanayin Allah
na'am
to shi kam ai mana ya riga ya zama bayani da dinin da sake bayani akwai halaye da muke kawowa shi kuma zai darasa mu da wannan halaye da mu jara
malai yayi da
Allah yawa kamar akwai kuma wanda shi kuma already Allah ne ya kaddara maka abin da sami kaza ba yawa to amma malamai ne da ku ta kuri wazi ne da ku ta fama
na'am
mutare wala ku zama shi wani shi da bane
Allah ya iya mana Allah ya
fahimta da zuciya ya mana yawa aka
haka
ba an ka fada mutum Allah ba shi ba zai damu da Allah ba sai ina da yasa wani abu a zuciyarsa
لا فهمت
قال الله ما يرجع مالك إذا نجا
موجود مالك يا أخي موجود فلأ kusan ce lokaci ma ya fara halalan motsi inda zai zama dauki kira ko da guda dai ne assalamu alaikum
alaikum salam
wa yake kallai
sai ya yi barka da aiki
barka dai da muke magana
sai na wata magana kira
haruna
sara na wata magana kira kawo kuma gura
to na wata magana bismillah a gurguje
gaskiya ma Allah ka saka masa alheri amin sai ne abin da sai mun kare shi sosai wallahi
gaskiya ne
Allah ya rige ya laifi na wata magana kira kawo gura
don gode da san miki na mun dauka zaka tambaya da yake lokaci ya zo mana to za mu dauki wayan ta kace insha Allah assalamu alaikum
wa alaikum
assalam wa yake magana
da
Alhaji Yakubu daga ina mun ji jahar Bauchi a gurguje mai tambayar ka
lai ko ba ta kallo ba kallo da jin fatar ka insha Allah saka
wa sura a mun gode Alhaji Yakubu na ga aka rubuta Allah ne shi a lokaci ya riga da ya zama da biyoni shiri insha Allah ba ta sauraro duka a daidai wannan gaba ma kawo karshe wannan shiri na fatawa kai tsaye shirin da option gwamnati ya jiga malam Umar da wanda yake daukar da zuwa tare da babban malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahya kuma da aka saba akwai lambar waya da za a ci gaba da turo tambayoyi a kowane lokaci 0970117597 0770177597 insha Allah za a iya ci gaba da turo tambayoyin kowane lokaci ba sai dai wannan lokaci da muke gabatar da shirin ba kafin wannan lokaci a madadin waɗanda suka tallafa wajen zuwa shirin da kuma jagoran shirin manajan darakta nan kuma gidan da rediyon da Haji Gamal ya su ba da bukabura sai Ibrahim Sani gidan kwari da ya sada mu da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh